يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكيكا تهكا هويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا
tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi bayani ta tafi a garin ƙauren namu da tabbas wannan al'amari ya faru don lokacin da ƴan sanda suka samu wannan rahoton abin da ƴan sanda suka fara yi shine su dauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau shirin domin iyali ya koma kan batun zargin da wata mace ta yi cewa wani dan shekaru 30 ya bata karamar yarta yar shekaru 2 a jihar Zamfara. Ta kuma zargin cewa rundunar ƴan sandan jihar tana neman yin watsi da batun. To shirin domin iyali ya samu zantawa da kakakin rundunar, ga bayanin da ya yi wa wakilin Lamido Abubakar.
Sunana SP Muhammad Shehu, jami'in hulɗar jama'a na rundunar ƴan sandan jihar Zamfara. Tabbas wannan hirar da aka yi da ita wannan mata mai suna Zuhaira Aminu Ibrahim, mun ji wannan hirar da aka yi da ita a wannan safiya a cikin wannan shiri. Sannan kuma lokacin da muka ji wannan hirar, lallai hankalinmu ya tashi ga irin abubuwan da muka ji ta faɗa, domin dukkanin abubuwan da ta buɗe baki ta faɗa, abubuwan nan ba haka suke ba. Tabbas abin da ta faɗa na cewa an yi bayanin ta tafi a garin ƙauren namu da tabbas wannan al'amari ya faru domin ta kawo rahoto ko kuma in ce mijinta mai suna Aminu Ibrahim ya kawo rahoto a nan police station ta ƙauren namu da ranar 24 ga watan da ya gabata, wato March kenan, a cikin wannan shekarar da muke ciki, cewa akwai wani wanda ake zargi ya lalata yarinyar su a shekara 3. Wannan kuma ba wani bane face a Kabiru Nasiru, wanda duk anguwa guda suke a nan cikin garin ƙauren Namuda. So ina mai tabbata ma lokacin da ƴan sanda suka samu wannan rahoton, to da yake yarinyar an riga an zo da ita, to abinda ƴan sanda suka fara yi shine su dauki yarinyar nan su kai ta asibiti domin a duba cewa lalle wannan abin da ake zargi ya faru ko bai faru ba ta bangaren masana kiwon lafiya, da kuma yi mata magani domin a tabbatar da cewa wata cuta ba ta shige wannan yarinyar ba. An yi wannan kuma bayan an yi wannan abin da kai ta asibiti, ƴan sanda sun ci gaba da bibiyar ganin cewa sun kama shi wannan wanda ake zargi, wanda ba a samu kama shi ba sai ranar 26 ga watan da ya gabata, wato kwana 2 bayan an abun nan, bayan an kawo wannan rahoton. So lokacin da aka kama shi, bayan an kama shi nan division da yake kasan division na ƙauren namu da ba su da hurumin da za su binciki irin wannan case, babban case ne wanda sai a CID za a binciki irin wannan case. So lokacin da suka kama wannan yaron, sun ɗauki jawabin shi a can ƙauren namu da bayan ɗaukar jawabin shi an tattara su da su masu ƙara da shi wanda ake ƙara da gaba ɗaya, an kawo su a nan CID domin a ci gaba da yin bincike. So kuma ina mai faɗa maka cewa zaman da ake yanzu, shi wannan wanda ake zargi yanzu yana hannun ƴan sanda a nan ɓangaren binciken manyan laifuffuka ta rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara da ke nan Okuso. So kaga abun ta da hankali ne mu muji wannan labari cewa wai wannan wanda ake zargi ƴan sanda sun take shi. Babu wani wanda ya saki wanda ake zargi. Wannan ma shi laifi ne wanda ba a bada shi beli. Babban laifi ne wanda ba a bada shi beli. So kaga ba inda za a yi a ce wai ƴan sanda sun saki irin wannan babban laifi.
Yawa babban PRO ban kamfi numfashinka ba. Tambayar da ya kamata yi maka kenan ita matar ta zargi kamar kurun da ƴan sanda da ruwa da tsaki wajen sakin shi wanda ake tuhuma, duk da cewa tana ganin kamar ana ganin shi yana yawo a gari kamar yadda ta tabbatar ma wannan shirin da muke gabatarwa.
Ai shi yasa lokacin da yadda aka yi wannan shiri, ana gama wannan shiri, muka ainihin fitar da jawabin manema labarai inda muka nuna cewa wannan bayanin da wannan matar ta yi ba gaskiya bane.
Bayanin ita wadda aka tabbatar an yi ma ƴar tsade, ta zargi rundunar ƴan sanda da yin awan gaba da mijinta ko kuma da kama shi, kamar zuwa yanzu rundunar ƴan sanda ana da wannan labari.
To ni ban da wannan labari gaskiya, ni cewa an kama wani. Abin da dai muka sani, an kawo ƙara na fyaɗe ga yarinya, kuma an ba da wanda ake zargi, kuma an kamo shi, kuma yana hannun ƴan sanda, kuma ana nan ana ci gaba da bincike. To shi abin mun sani, kuma shi wanda ake zargi yana nan hannun ƴan sanda a nan CID, ana nan ana bincike akan shi.
Kuma ita mata ta zargi dukkan ƴan sanda da duk da kitace kuna bincike, da ƙoƙarin taushe mata haƙƙi kamar yadda ta faɗa kan cewa ba ta da gata, kamar ana so a yi amfani da wasu ne domin a danne mata haƙƙi. Kamar yanzu ita rundunar ƴan sanda wannan tabbaci za ta bai wannan al'amari, za a ci gaba da bincike a ɗauki matakan da suka gabata har a kai gabatar da ita ko kuma waɗanda ake tuhuma gaban kuliya domin ansa laifinsu da zargin da ake musu.
Wato ka gane Malam Abubakar, ina mai tabbata ma cewa mu aikin da muke yi a nan da rundunar ƴan sanda take tana aiki ne babu sani babu sabo. So al'amari ne na an yi laifi wanda ya kawo ƙara, an yi masa laifi kuma ya kawo ƙara cewa ga wanda ya masa laifi, wanda ya masa laifin nan yana hannu, ana nan ana bincike. Da zarar an bincike za a kai kotu, ita rundunar ƴan sanda ba ita ke yanke hukunci ba, a kotu ake yanke hukunci. So ka ga magana cewa wai ba ta da gata ko kuma rundunar ƴan sanda za ta yi mata wani abu wanda ba na adalci ba, wannan ba gaskiya ba ne, wannan kawai waɗansu maganganu ne shashi faɗi. So amma ni iya abin na sani, muna aiki tukuru, ba wai ita kaɗai ba, duk wani wanda ya zo da ainihin ƙorafi a wajen rundunar ƴan sanda a jihar Zamfara, ana ƙoƙarin a yi masa adalci, kuma abin da ake yi kenan. Kuma mutane a jihar Zamfara sun gamsu da aikin da ainihin rundunar ƴan sanda ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ƴan sanda take yi.
Kamar yaushe ne ake tsammanin misali za ku kammala aikin nan a kai ga gudanar da shi gaban kotu?
To ai abu ne na kotu, kuma kaga yanzu ai kotu kusan ba su abun nan, ba su aiki saboda wannan matsalolin. So amma dai ina haɗa maka cewa kamar da nin nana ta maka dai a can baya, cewa wannan binciken da muke yi, in ma kaga wai an ɗan ɗauki wani lokaci ne kila ba a kammala shi ba, abinda ake yi ana ƙoƙarin a tabbatar da cewa ita wannan da adda haƙƙi da take nuna cewa tana da haƙƙi a cikin wannan al'amari, hanyar samun shaidu na musamman waɗanda zai sa ko da an kai shi wannan wanda ake zargi a kotu ba zai ainihin samu gudu ba a hannun hukuma ba. So ina kira gare ta da kuma duk wani wanda yake bibiyar wannan al'amari cewa su kwantar da hankalinsu, kamar yadda muke ƙoƙarin ganin cewa ko a tabbatar da gaskiya shi, kuma an gurfanar da dukkan wanda ya aikata laifi a gaban kuliya domin hukuncin hukuma. So haka ma za a yi a wannan al'amari. Shi wannan kesin, ina mai tabbata maka cewa already shi bincike an riga an kammala shi, domin an riga an samu rahoton likita akan al'amarin wanda ke tabbatar da cewa talle wannan al'amarin ya faru. Da zaran kotu ta dawo aiki za a gudanar da shi a gaban kuliya.
Kakacin rundunar ƴan sandan jihar Zamfara. To ba iyakar take nan ba, shirin domin iyali ya kuma yi hira da mutumin da ake zargi da ɓata ƙaramar yarinyar. Sai ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin nasa bayanin. Yanzu a madadin wakilin Lamido Abubakar Sokoto da dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Tubahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu muke. Ashe mu maza bayu muke, ashe mu maza bayu muke, amma dadin bautan muke ji, balle an ci.
Bai gida,
balle an ci.